Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To alhamdulillah kamar yadda aka sani mukan fara ba da dama ne domin malam da muka ga ita yake kai wannan mabudi wata madda karatu ko kashin mabudi da muka sanya sannan a cikin mintuna 20 da suka rage a cikin shirin ba da dama a kira a yi tambaya kowa ne karin bayani karkashin mabudi da malam ya da karatu to a yau za mu karatu karatu da kashin mabudi da ke da ainihin takin wakati wato abu da ake nufi da wakati na tafi ne musu rawar jiranin dalilin da samu tsaye a cikin kawo wannan mabudi a dalilin lokaci ba ku shakka irin wannan lokacin da muke ciki ma da bukatar samun irin waɗannan tare tare da wannan addini na musulunci yayi musamman dalilin lokacin da muke bukatar abubuwan da su tallafa da kuma gudanar da ayyuka musamman ayyukan da'awa da sauran ayyukan da su shafi addini wanda irin waɗannan alamu a makasansu da kyau muka yi musu kyakkyawan roƙo insha Allah wasu abubuwan da muke gani za su sau zan yi ba da misali na ji wata ƙasashen musulmi alhamdulillah mai zalla a wani masallaci na ga masallaci da duk inda ake bukata masallaci wannan masallaci ya kai duk wani abu da ake bukata kuma dan duba an ga kamar abin da sabu gani kun ga allo da ake sa muna da kudi kaza yau ko kuma ranakun da muka ware domin neman taimako sai na gaba dai ba wannan masallaci haka da ji wani masallaci shi ba dai ban ga irin haka kuma na ga shi masallacin da abin da yake bukata ya kada to dai ke aiki irin namu ba mu ganin zaro sai mun san kafin neman dan gidan ciki to yin sa haka ne ya saba da na fitar kan gana neman taimako ko ci awara da sura da ku to ku nan ba ku yi haka ne ko gwamnati take daukar nauyi aka ce ba haka bane tana da tsari ne da suke da shi cikin tsarin nan har da wannan abin da zamu tattauna wato lokaci din wato suna da wani kyakkyawan tsari ne inda cikin masallata za a iya ware wani ya ware wata gona tashi ko wani gida ko wani shago ko wani harkar kasuwanci shi sai ware wani kaso yace kai wannan masallacin duk abin da wannan masallacin yake bukata a yi ko kuma ya ware in haka makabarta ce wannan na ware wannan bangare na kasuwanci na kaza ko gida na kaza ko gona na kaza duk abin da ya taso kawai a yi na wannan masallaci to haka yake nan ba bukatar ki arka da biki ana cewa ana neman taimako ba cewa aka daina yin ba a'a inda za ka samu wannan tsarin zai kara karfa ma wannan tsarin wanda za ka ga masallaci wani lokaci amma bakin ci za ka ga masallaci har masallaci amma aka gama aka duka gonan da aka sa zai wani ga an tsara kuɗi naira 500 yana ga an tsara kuɗi yake sa naira 20 naira 10 da dai sauransu sai na ga to irin wannan suke wannan aikin mu wannan kasa ta Najeriya fa Allah ya wadata mu da su irin wannan suke wanda wannan hakokin kasuwancin irin wannan manyan manyan aikin da suke irin wannan aiki na addini wannan aiki na ibada duk wanda su a wannan kasa to me yasa dai a rashin tsaratarwa ne yau da kullum yake kawo haka ko ko malaman namu ne kila wani lokaci suka dan kasa abu ne wajen ga musu romo da kuma irin tarajin alheri da Allah ta ala yayin ma bayan Allah masu irin wannan aiki ko ya al'amarin yake sai mu ga to mun ce barin kawo inda dawo insha Allah zan bada wannan zan samu lokaci da sa wannan zan mabudi wanda kila fitar da kanmu ka inda inda na kaje za ka kila akwai wani abu za ka yi wanda za ka dan ware wanda zai zanto cewa a dauki wani bangare na wani aiki na addini to ya Allah za mu ga irin wannan abu nake muke ganin rakkanci ko a makabarta ana cewa da kwando ana neman taimako da sauransu sai kila kila mai ban kwana da irin wannan abu alhamdulillah shi yasa da zai ne ga dacewa san ga wannan mabudi mabudi menene ma shi ya mahanga ta biyu sannan menene sharadan shi ya abun yake sannan kuma da irin tarajin alheri Allah ya yi ma bayan sauna kai shi da irin wannan alamari na yin wakafi din nan wanda yasa naga dacewa shigo da wannan da kuma ga yace malam domin ya mana karin haske abin da ake ce ma wakafi din nan akar makalla akan radio assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
malam ne ba ko bane kamar da ku sanya daga cikin wannan da take masa da tafsirai a cikin wannan azumi ta Ramadan kuma da shi malaman da muke da tafsirin a wannan gidan na Freedom Radio to alhamdulillah kuma da gashi kai tsaye kuma kuma amsa tambayoyin ku karkashin wannan mabudi na wakati akar makalla bismillah ga kiga masu sauraro
to bismillahir rahmanir rahim wal aqibatu lil muttaqin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 23 غوتن شعبان a ga watan Shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda yayi daidai da 3 ga watan June shekara ta 2021 miladiya Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan gidan radio mai tarin albarka shine gidan radion Freedom Radio a yau din nan an bani wani maudu'i mai matukar muhimmanci wanda kamar yadda Malam Zakari ya faɗa wato maudu'i ne wanda ya kamata a ce wato manya-manyan masu kuɗi na Najeriya sun sanya hannun jari a cikinsa wannan shine abin da yake da alaka da wakafi shi kalman waqafi a cikin lugar larabci wato ana nufin alhabsu wato ma'ana tsarewa larabawa sukan ce waqafa yaqifu waqafan yayi waqafi yana yin waqafi waqafi ai habasa yahbisu habasan shine ya tsare yana tsarewa tsarewa to wannan shine ma'anan waqafi a cikin lugar larabci tsara wani abu to amma a cikin istilahi na malaman fiqhu in an ce waqafi shine habsul mal wa sarfu manafi'i fi sabilillah shine tsara dukiya wato a sarrafa ainihin amfanin dukiyan fi sabilillah wato abin da ake nufi da tsara dukiya nan wajen misali mutum ya gina wani gida in ya gina wani gida yace kudin da ake samu na wannan gidan hayan wato shi gidan ya gina wannan gida ya bada shi fi sabilillah amma ba wai ya mika shi bane a siyar ba wai ya mika gidan bane dan a siyar da shi aje a juya kudin a gidan na nan yanda yake a tabbace amma amfanin da ake samu daga gidan shine za a sarrafa shi fi sabilillah abin nufi anan wajen yanzu zai ce ya bada gida gidan na da dakuna kaman guda 100 sai to wannan gida na bada shi hubusi to wannan gida ba dama a siyar da gidan gidan na nan yanda yake sai dai amfanin da ake samu daga gidan shine kudin da ake samu na haya shine za a sarrafa shi fi sabilillah ce da kudin da ake samu na haya ina so a kula da marayu da shi ya zamanto in an karbi kudin haya a ringa bincikawa su wane ne marayu wanda suke da bukata sai a biya musu bukata ko a ringa dubawa su wane ne daliban ilimi suna so su yi karatu suna so su mallaki littattafai suna so su kara ainihin karatu amma ba su da daman karawan to a cikin wannan kudin da ake samu daga wannan gida to an samu a ciri wani kaso a ringa daukar nauyin ainihin daliban ilimi ko kuma abin da ya shafi makabarta misali mutanen da suke hada makabarta ba karamin gudunmawa suke ba addinin musulunci ba sun dauke mana wani nauyi mai girman gaske to amma kamar yadda malam zakari ya faɗa wato zaka ga idan an je makabarta sai kaga bayan an gama ainihin binnewa sai a ringa yawo da huluna wai ana neman taimako domin a taimakawa masu hadawa ainihin makabarta wanda wa'annan bayan Allah ba karamin gudunmawa suka bayar ba ya wuce a ce wai bayan sun gama wannan aiki a ringa yawo da huluna ana neman taimako ya kamata ne a ce musamman akwai wani waqafi musamman da aka yi an tanaji wani waqafi na musamman domin masu ainihin gyaran makabarta masu binne mutane da sauransu to duk wannan gaba daya yana daga cikin abin da malaman fiqh suka ce habsul mal wa sarfu manafi'i fi sabilillah wato a tsare dukiya sannan kuma a sarrafa amfanin shi fi sabilillah to shi wannan waqafi yana daga cikin fuskoki na alkhairi da kuma kyautatawa wanda addinin musulunci yayi kira zuwa gare shi waqafi yana daga cikin wato ayyuka na alkhairi wanda mutanen jahiliya ba su san da shi ba kafin zuwan musulunci ba a san da waqafi ba amma an san da waqafi ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana manzon Allah ne ya fitar da wannan mas'ala na waqafi saboda a cikin sa akwai wasu mas'aloli wasu maslahohi wanda ba a samu a cikin sauran tasarrufi to kamar yadda muka faɗa shi waqafi yana kasancewa cikin abubuwa ne wanda ake amfana da su amma kuma asalin abin yana nan za a amfana da su amma asalin abin na nan misali zan kawo kaman gida kaga gida idan mutum ya gina wato ya bada shi waqafi za a amfana da gidan amma kuma asalin gidan na nan ba wai za a siyar da gidan bane a'a an bada gidan ne amma za a ringa amfani da kudin haya din ko kuma an gina asibiti za a ringa amfani da kudin da ake samu daga cikin wannan asibiti a dauki dawainiya na addini ko dawainiya na al'umma na aikin alkhairi amma duk wani abu wanda idan an bayar da shi nan take an bayar da shi kuma amfanin ya kare nan take ba a kiran shi waqafi misali mutum ya baka gida wanda ka samu ka siyar da gidan kuma ka samu ka zauna a cikin wannan gida ba a kiran wannan waqafi ko mutum ya baka kudi ko nawa ne wanda in ya baka zaka iya sarrafa kudin ka cinye ba a kiran wannan waqafi sai dai idan ya zamanto ya bada wani abu tabbatacce kuma ya hana a siyar da wannan abu a sai dai amfanin da ake samu a wannan abin shine ake bukata barin kawo mana misali dan abin ya fito mana a fili akwai hadisi wanda aka ruwaito daga Abi Huraira radiyallahu an yana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin idan dan adam ya rasu in qata anhu amaluhu aikin shi ya yanke a gare shi duk wani aikin shi na alkhairi ya yanke sai daga abubuwa guda uku sai ce sadaqatin jariya sadaqa mai gudana in an ce sadaqa mai gudana wato shine in gina asibiti ko in gina makaranta ko in gina ainihin gidaje ya zamanto in na gina ainihin asibiti in ce kudin da ake samu na wannan asibiti a taimakawa marayu a taimakawa gajiyayyu a taimakawa masu gyaran makabarta a taimakawa daliban ilimi ko kuma a taimakawa matayen da mazajen suka rasu to irin wannan kaga wannan gini yana nan amma abinda ake samu na amfani sai a sarrafa shi wajen biyan bukatun wayannan mutanen da na ambata ko ire-iren su irin masu jihadi fi sabilillah shine sadaka mai gudana shine sadakan da mutum in ya bada shi ko da bayan ya rasu wannan abun yana nan yana gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimi wanda ake amfana da shi malami ya karantar da addini bayan ya rasu ya samu dalibai kaman ƴaƴa sannan kuma ya samu ainihin jikoki ya samu tattaba kunne wanda dukkan su gaba daya sun shawo wannan ilimi ne ta hanyar karantarwar shi to saboda haka wayannan bayan Allah in dai sun yi aiki da wannan ilimi ba zai gushe ba yana samun lada a cikin kabarin sa ko kuma awwaladin salih ya da ulahu ko kuma da nagari wanda yake masa addu'a shi ma idan Allah ta'ala ya sanya mutun ya samu yayi tarbiya ga da nagari ya karantar da shi aqida mai kyau ya karantar da shi yanda ake bauta ya karantar da shi mu'amala da sauransu to shi ma wannan yaro in yayi masa addu'a za a ringa bin shi da lada a cikin kabari wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito wajhu dilala shine sadaqatin jariya mutun ya gina wani abu wanda koda bayan ya rasu wannan abun yana nan yana gudana kaman ya haka rijiya ana nan ana amfana da ruwan wannan rijiya amma wannan rijiya yana nan sannan an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma yake cewa wato Umar dan Khattab radiyallahu anhu mahaifina wato ya samu wani ploti wani fili a can garin Khaybara Khaybara garin Yahudawa ne to da ya samu wannan ploti sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya nemi shawara manzo Allah ya samu wani ploti mai matkar tsada mai matkar muhimmanci an gane to sai ya je wajen annabi yana neman shawara manzo Allah mai zai yi da wannan ploti din sai ya je wajen manzo Allah yake cewa ya rasulullah inni asabtu ardan bi khaybar lam usib malan qaddu huwa anfasu indi minhu ya rasulullah lalle na samu wani fili a can garin khaybara wanda ban taba samu wani dukiya ba ko kadan wanda yafi tsada yafi muhimmanci a wajena kaman wannan ploti din to saboda haka sai ya nemi shawaran annabi me zan yi da wannan plotin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in shi'ita habasta aslaha wa tasaddaqta biha idan ka so ka bada hubusin asalinta kai sadaka da ita me yake nufi anan hubusin asalinta filin in ya ce ya bada shi hubusi to wannan fili ba zai ƙara dawowa zuwa gare shi ba shi da ya bayar din sannan kuma wannan fili babu dama a siyar da shi yana nan tabbatacce sai dai amfanin da ake samu daga filin shine za a fa'i fa'idan tu da shi wannan shine ma'anar maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in shi'ita habasta aslaha wa tasaddaqta biha idan ka so ka bada waqafi ka bada hubusi na asalinta sannan sai kai sadaka da ita to kun ga anan wajen da mutum zai bada wannan ploti din ya zamanto in ya bayar zai danka wani mutum wannan mutumin ya zamanto ya siyar da shi ya amfana da shi to ba a kiran wannan hubusi sai dai ya zamanto ya bada wannan waqafi wanda wannan filin babu dama a siyar da shi sai dai ya zamanto a amfana da abin da filin yake haifarwa misali kaman wannan fili ayi noma da shi in an yi noma ƴaƴan itacen da aka samu a siyar da su a dauki nauyin marayu a siyar da su a dauki nauyin ainihin mata gwagware a siyar da su a dauki nauyin daliban ilimin da ba sa iya daukan nauyin kansu sai manzo Allah ya ba Umar wannan shawara din a lokacin sai Umar ya karbi shawaran manzo sallallahu alaihi wasallam shine anan malamai suka ce ya kamata idan ma abucin wadata in ya samu wadata ya daina yin gaban kansa ya ringa tambayan ma'abota kwarewa a wannan fanni su ba shi shawara akan yanda zai sarrafa dukiyarsa in yana so yayi aikin alkhairi dan aka samu wani mawadaci yana so yayi aikin alkhairi amma bai san yanda zai yi ba ko kuma bai ma san yanda zai sarrafa wannan dukiya ba wasu bayan Allah sun taba samu na wani lokaci suke gaya mun wai akwai wani mai kudi a Lagos mawadaci ne sosai to wannan mawadaci yana so wato kudin sa ya ringa aikin alkhairi da shi amma ya rasa wai me zai yi da kudin ina ba dan gane wannan shine ba haushe ki cewa wai Allah baya ba mai wuka nama wannan bawon Allah yana da wadata amma kuma bai san me zai yi na aikin alkhairi ba to shine sai ya samu wasu bayin Allah masu dan kishin addini yan boko sai ya gaya musu cewa gaskiya gashi yana da wadata amma bai san abin da zai yi ba shikenan sai suka nemi ya damka musu wannan kudi shi ko ya damka musu wannan kudi makudan kudi su kuma suka duba sai suka ga abin da ya dace su aikata suka aikata daga cikin abin da ya aikata suka aikata wannan bayan Allah akwai daliban ilimi da suke zuwa karatu wurare masu nisa kuma daliban ba su da ainihin wato hanyar saduwa zuwa ga wannan waje cikin sauki suna kashe kudin mota sai suka siyan musu abin hawa domin daliban su samu sauki almuhim dai wato ya kamata mutum ya ringa neman shawaran malamai idan ya mallaki ainihin irin wannan dukiya yana so ya aiki alkhairi to shine aka ce sai Umar yayi sadaka da shi aka ce annahu la yuba asluha wala yuras lalle ba a siyar da asalin shi shuhubusi ko wakafi kuma ba a gadan shi wala yuhabba ba da kyautan shi sai Umar yayi sadaka da shi ga talakawa da kuma dangin shi na kusa kuma yayi sadaka da shi wajen yanta wuya kuma yayi sadaka da shi wajen masu zuwa jihadi fi sabilillah da kuma ainihin baki abin nufi anan wajen cewa yayi sadaka da shi ga talakawa wannan fili din in za a yi noma ne to kudin da za a samu bayan an noma din in an girbe amfanin gona kudin da za a samu ai amfani da shi wajen daukar nauyin talakawa ko kuma ai amfani da shi wajen daukar nauyin yan uwa na kusa manzo Allah ya ba shawara yan uwanka na kusa danginka ka sadar da zumunci da wannan ka ce wani kaso na wannan dukiya a ringa ciran wani kaso na dukiya a ringa ba danginka musamman danginka wanda ba su da shi sannan kuma akwai bayi wanda suna cikin kunci da wahala wajen iyayen gidansu ai amfani da dukiyar wakafi wajen yanto wayannan bayi din sannan kuma sojojin da suke zuwa jihadi fi sabilillah ai amfani da wannan dukiya wajen daukan nauyin su daukan nauyin abincin su da daukan nauyin ainihin dawainiyan su da kuma abin da ya shafi makaman da za su yi amfani da shi sannan kuma bako in ya shigo gari ya zamanto ba shi da wajen kwana kasu za ga wani lokaci bako ya shigo gari bai san kowa ba to ana iya yin wakafi a ce to za a gina wani gida gidan nan amfanin shi duk wani bakon da ya shigo ya zamanto an ga mutumin kirki ne yana neman masauki bai samu wanda zai sauke shi ba to za a yi amfani da wannan gidan wakafi a zaunar da shi a wannan gida har sai ya gama biyan bukatarsa ya tashi kaga dai ba wai an damka mai gidan bane amfanin gidan aka damka mai yana gama amfana shikenan zai tafi saboda haka su ma irin abin da ya shafi daliban ilimi yanzu akwai dalibai da yawa suna so su yi karatun addini amma matsalar su shine ba su da kudin daukan nauyin kansu daukan dawainiya ba su da kudin siyan littattafai da abin da ya kama da wannan sannan akwai malaman da suke gudanar da harka na da'awa malamai wanda sun yi kyakkyawan fahimta ga addinin musulunci wayannan malamai suna bukata su karantar da mutane addinin musulunci yanda ya kamata amma wayannan malamai ba su da wadata ba su da kudin siyan littattafan da za su yi research ba su da kudin da za su dauki dawainiyan kansu wanda za inda za su zauna su tsaya su yi bincike su karantar da mutane addini to sai a samu wani mutum mai kishi sai ya zamanto ya dauki nauyin wannan dawainiya ya ce to malam wane wanda yake karantar da addini na dauki nauyin yanzu na bada wannan gida din ya gina wani asibiti ko ya gina wani gida ya zama kamar foundation na bada shi ya zamanto a dauki nauyin duk wani malami na sunna wanda aka fahimci yana karantar da sunna yanda ya kamata amma ba shi da galihu a dauki dawainiyansa ta hanyar ainihin wannan abin da ake samu daga cikin wannan to a take cire manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Umar abin da ya kamata yayi da wannan dukiya din shine sai manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam la junaha ala man waliyaha an ya'kula min hadhihi al-ma'ruf babu laifi ga wanda ya jagoranci dukiyar hubusi ya ci daga cikin sa kamar yadda shari'a ta tsara kar ya wuce gona da iri an gane wa yudima sadiqan lahu ko babu laifi ya ci yadda abokin sa wato ma'ana idan an gina ainihin gidaje aka bayar da wayannan gidaje waqafi fi sabilillah ko aka gina asibiti aka bayar da shi waqafi fi sabilillah ko kuma aka sayi motoci aka bayar da su waqafi fi sabilillah ko kuma dabbobi ake kiwo ana kiwon dabbobi aka ce wayannan dabbobi ne na waqafi to dole ne a samu mai kulawa da dukiyar waqafin to shi mai kulawa da dukiyar wannan waqafi babu laifi a gare shi shi ma zai dan ciri wani abu shi ma zai dan amfana da wannan waqafin babu laifi ya dan ci daga ciki bil ma'ruf kada ya wuce gona da iri kada yayi barna an gane wannan ko ba cuta ba cutarwa gaira mutamawilin malan kuma kada ya zamanto ya mayar da wajen ya zama business center wajen mallakan dukiya a babu laifi ya dan ci gurgudan iko sannan kuma ya ciyar da abokin sa in ya kawo mai ziyara in noma ake yi sai abokin sa ya kawo mai ziyara wannan gona da yake kulawa da shi zai dan iya diban mai kayan marmari ya bashi abokin ya ci shi ma ya sa albarka shi ma bil ma'ruf wannan hadisi muttafaqun alai a cikin wata ruwaya ta Bukhari wato sai Umar yayi sadaka da asalin dukiyar yace la yuba'u wa la yuhab walakin yunfaqu samaruhu ba a siyar da wannan fili din na hubusi ko na waqafi sannan ba a ainihin bada kyautan shi in an ce abu hubusi ne ko waqafi ba a siyar da shi ba a bada kyauta sai dai ana ciyar da ainihin amfanin gonan ne in noma aka yi amfanin gonan za a ringa tsinka ana ainihin ciyar da shi ko ana amfani da kuɗin amma gonan yana nan har abada ba za a taba shi wa misali to wannan shine abin da aka faɗa to malamai suka ce wannan shine farkon hubusi a cikin musulunci wannan hubusi na Umar bin Khattab radiyallahu anhu kenan Umar bin Khattab shine farkon wanda ya fara sunnanta wannan sunna na hubusi kamar yanda Ibn Abi Shayba ya karantar da mu a cikin ainihin musannaf kaga da wannan mun samu wani fa'ida daga cikin fa'idan da muka samu shine lallai waqafi baya kasancewa sai cikin abubuwan da ake amfana da su kuma bayan an amfana da su sannan ainihin wannan abin ya tabbata amma abin da ya zamanto in an amfana da shi shikenan abin ya riga ya kubuce kenan to ya zamanto sadaka ba a kiran shi waqafi kenan kafin a kira abu ainihin waqafi sai ya zamanto kamar yanda ake yi a wasu masallatai bayan an gina masallaci sai kuma a gina shaguna shagunan nan a ce amfanin su daukan dawainiya na ainihin wannan masallaci da kuma mutanen da suke ainihin rayar da wannan masallaci kamar limamai da ladanai da sauransu to kuma a ka'ida idan mutum ya bada waqafi dole sai ya ayyana abin da za a yi da wannan waqafin ba kawai mutum zai ce na bada waqafi bane kawai in ya ce ya bada waqafi an fi so ya faɗi to wannan waqafi na bada shi ne domin a dauki nauyin gudanar da masallaci ba na so in ga wannan masallaci ana yin bara ina so a ce in an karbi kudin hayan ainihin wayannan shaguna a dauki dawainiyar masallaci wajen gyara masallacin a share shi a fesa mai turare ayi kaza ayi kaza sannan kuma a dauki nauyin limamai da ladanai da sauran masu ainihin dawainiya na masallacin wannan shine abin da nake so a ringa gudanarwa a ciki misali kaga anan wajen ya gaya mana abin da za a yi da waqafin ko kuma yace wannan waqafin ni nayi ne gaskiya ni ina tausayin yanda nake ganin iyaye su mutu su bar yara babu mai taimakon su sai Allah saboda haka ni yanzu na bada wayannan shaguna ne domin a ringa daukan dawainiyar marayu ba na san a dauki dawainiyar kowa sai marayu ko kuma wani yace shi ba gaskiya abin da ke damun shi mace mijinta ya rasu ya zama to ba ta da kowa ba ta da masu daukan dawainiya to idan aka samu mace wacce mijinta ya rasu ta zama to tana cikin wannan rauni din ayi amfani da wannan dukiya a dauki da wayniyanta a cikin sa misali to irin wannan kaga wannan shago yana nan har yanzu sai dai amfanin shagon ake ci saka babu dama a siyar da wannan shago ba a siyar da shagon ba a bada kyautan wannan shago din kamar yanda nace ba a bada kyautan wannan fili kuma ba a gadan shi in an ce wannan dukiya ne na waqafi ba a gadan dukiyar waqafi asalin wanda ya bada wannan waqafi ba zai ce to ai shikenan idan ya rasu a zo a gaje shi ba wannan dukiya ya tashi daga hannunsa ya koma na al'umma kuma har abada ba za a siyar da shi ba idan ya ce wannan gida wannan dukiya na marayu ne da zaran yaro ya tashi daga maraya ya riga ya balaga har ya zamanto ya fara yana da aikin da yake yi to yanzu ya tashi daga maraya sai a nemo wasu marayun kuma su ci gaba da amfana da wannan amfani din an gane ko idan an ce wayannan gugware ne sai ya zamanto yanzu su je sun yi aure mazajin sun rasu sai ya zama sun samu namijin aure to shikenan sun tashi daga wayannan gugware yanzu sai su tashi daga amfana da wannan sai a nemo wasu sababbi to wannan fa shine abin da ake kira ainihin waqafi to shi kuma waqafi din nan ana so a yi shi daga ainihin wato a dukiya wanda yake mafi tsarki ba a so a yi shi da dukiya na haram sannan a cikin dukiya ma na halal ana son mutum ya zaba abu mai kyau sosai ya bada shi waqafi ya gina gida mai kyau ko ya gina asibiti mai kyau ko ya bada motoci lafiyayyu wanda za a amfana da su yace ya bayar da wayannan motoci waqafi fi sabilillah saboda Allah ta'ala yana magana a cikin alqur'ani yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu matsayi na ainihin masu karfin imani masu cikakken da'a ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so dukiya ne wanda kai ma kana son dukiyan sai ka bada wannan dukiya fi sabilillah a wata aya Allah yana cewa wayud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinaw wa yatima wa asira a wata aya Allah na cewa ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ya ku wanda kuka imani ku ciyar daga tsarkakan abin da kuka yi sana'a da shi wa mimma akhrajna lakum min al-ard sannan kuma ku ciyar daga abin da muka fitar muku daga a cikin ƙasa na shuka da sauransu da tsirrai wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun kada ku dumfari dukiyoyi marasa kyau dukiyoyi rufaffu ko dukiyoyi wanda suke jabu ya zamanto kuna ciyar da su walastum bi akhizihi illa an tughmidu fi wanda inda ku ne aka ba wannan a matsayin sadaka ba za ku amsa ba sai da rintsa ido saboda kuma kun san ba mai kyau bane to kada ku yi haka ya kamata in za ku bayar ku ba da dukiya wanda yake mai amfani fi sabilillah sannan kuma dukiyan waqafi karin bayani dukiyan waqafi wanda aka ce an ba da wayannan dakuna ko an gina asibiti an ce fi sabilillah ya zama na al'umma ba na mutum ɗaya bane saka wannan dukiya na waqafi in shekara ya zagayo dukiyar da aka samu daga ciki ba za a ce a bada zakka ba dan ba haƙƙi ne na mutum ɗaya ba an ce ne dukiya wanda za a dauki nauyin marayu dukiya wanda za a dauki nauyin miskinai dukiya wanda za a dauki nauyin ɗaliban ilimi ko masu jihadi fi sabilillah ko limamai saboda haka irin wannan dukiya babu zakka a cikinsa domin dukiya ne na taron jama'a gabaki ɗaya amma idan ya zamanto an ware cewa duk shekara a cikin wannan dukiya a ringa ba limamai kaso kaza kamar misali a ce ana samun miliyan biyu a cikin wannan shaguna aka ce a ciki a ringa ba limamai miliyan ɗaya duk shekara a basu miliyan ɗaya su raba to wannan miliyan ɗaya idan shekara ya zagayo gare shi ya zamanto mutum kuɗin da ya mallaka kuɗin da limamin ya mallaka shekara ya zagayo kuma ya kai nisabi zai ba da zakka amma asalin dukiyar hubusin ba a ba da zakka a gare shi na'am
da dan shi da kai wannan ya faru ne saboda dan da dozan sai kuma samu da wannan da ake wa shi shi amma yanzu alhamdulillah kuma da data kamar da kuke ji za mu dora za mu mallaka ci gaba da mai bayani akan abin da ke wannan mudu'i na wakati na makar makalla
no to na'am kamar yanda na faɗa cewa dukiyar wakafi ba a bada zakka a cikin sa dalilin wannan akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu an wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya aiki ainihin Umar ya zai karbo zakka da manzon Allah ya aiki Umar ya karbo zakka a cikin hadisin hadisi ne mai tsawo sai hadisin ya nuna amma Khalid bin Walid an je ya karbo zakka a wajensa sai Khalid ya hana zakka kuma Abbas bin Abdul Muttalib shi ma ya hana zakka sannan sai wani mutum mai suna wani mai suna Ibn Jamil shi ma sai ya hana zakka shine Umar bin Khattab radiyallahu anhu bai yi gaban kanshi ba sai je ya samu manzon Allah yace to ya Rasulullah ka tura ni in karbi zakka a wajen bayin Allah to wayannan bayin Allah sun bada zakka din amma akwai wasu mutane uku sun hana zakka na farko shine ainihin Khalid bin Walid na biyu shine Abbas dan Abdul Muttalib sannan na uku shine Ibn Jamil to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa amma Khalid fa innakum tazlimuna khalidan yace amma shi Khalid da kuke cewa wai ya hana zakka to lalle kuna zaluntan Khalid ne bai hana zakka ba fa qarita basa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah haqiqa ya bada hubusin rigunan yakin sa da kuma tattalin yakin sa fi sabilillah wato ma'ana kudin da ya kamata ya bada zakka da su sai ya amfani da su sai ya siye rigunan yaki ya bayar fi sabilillah kuma ya bayar da ainihin ya siye tattalin yaki abubuwan da ake bukata su dawaki su makamai ya siya ya bayar fi sabilillah bima'ana ya bada su hubusi ma'ana ya bada su hubusi ba wai ya ba wani mutum bane takamman mai guda daya duk wani mutum mai bukatar zuwa yaki bai da abin hawa bai da doki ya amfani da wannan dawaki na hubusi idan ya je yaki ya dawo ya ajiye wannan doki nan gaba mai bukata sai ya dauka kaga wannan shine hubusi saboda kaga Khalid bin Walid anan wajen wato ya kamata a ce ya bada zakka amma kasancewan ya riga ya juyar da wannan dukiya ya koma hubusi babu zakka a kansu saka dukiyan hubusi ba a bada zakka a kansu kamar yanda malamai suka faɗa saka da wannan zamu fahimci cewa shi abin da yake da alaka da hubusi wato yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske amma kamar yanda Malam Zakari ya faɗa dazun gaskiya da yawa daga cikin mutanen Najeriya masu hannu da shuni ba su san muhimmancin wannan wakafin ba da za a san muhimmancin wannan wakafi da wasu al'amura da yawa da aure ga wuce wajen kaga misali yanzu irin abubuwan da ake yi a wasu masallatai a ce ana neman taimako domin a dafa wa marayu da an wuce wajen zai zama to akwai wani mai kudi ya riga ya gina wani foundation aikin foundation din kawai marayu wani na iya cewa marayu na turin wada wani ya ce marayu na kawo kowane mawadaci ya ware wani bangare ya wadatar da marayun wannan bangare sai ya zama su ma marayun suna tunanin su ma fa mutane ne a cikin al'umma an san darajarsu sannan kuma abin da ya shafi daliban ilimi yanda akwai dalibai masu hazaka wanda da za a dafa musu lalle za a fa'idanta da su to sai ya zama to saboda talauci da rashin galihu sai kaga yaro wato bai karatu ba alhali da a ce ya samu an dafa mai ba karamin amfana za a yi da shi ba za ka kasashen duniya kamar irin su Masar irin su Saudiya da irin su Sudan za ka je ka ga masallatai ka ga wayannan masallatan gaba daya wato masallatai ne wanda an gina su gini mai kyau kuma in ka zauna kai sallah a masallacin komai zai baka sha'awa za ka ga an miƙe ana neman taimako ba saboda masallaci ne wanda an riga an tsara wannan ainihin wakafi a gare shi kawai duk shekara akwai kudin da ake budget daga cikin asibitin da aka gina domin hidima ga wannan masallaci ko makarantar boko da aka gina domin hidima ga wannan masallaci ko kuma motocin da aka samu misali aka siye su suna jigilar mutane domin hidima ga wannan masallaci zaka wa'annan tanan za a ringa ciro kudi ana daukar dawainiyar masallacin gabaki dayan sa tanan za a ringa dauka ana dawainiyar sauran abubuwa a cikin su to da wannan sai kaga wato kasashen Laraba akwai kasashen da sun ma fi mu talauci amma saboda sun kula da wannan al'amari na wakafi sai ya zamanto suna da karancin yan ta'adda a cikin wannan mujtama din haka misali mu yanzu a Najeriya zan dauko misalin tudun wada unguwa ne wanda yake da dadde kuma unguwa ne wanda ta haifar da masu kudi da yawan gaske to kaga da a ce masu kudin nan sun gano sun yi amfani da ainihin wakafi to da sun yi maganin abubuwan da ke faruwa a cikin mujtama din su na ainihin yan sara suka yan shara yan kaza yan kaza mutum na iya yin wakafi yace to ya samu wasu gidaje ce to wayannan gidajen kudin hayan da ake samu a ringa duba zauna gari banza wanda ba su da aikin yi suna zauna kawai sun zama ma al'umma matsala kowanne daga cikin kai bawan Allah me yasa baka zuwa aiki ce wallahi ba shi da aikin yi ne in an neman ma abin yi zaka daina zaman banza yace eh sai a dage misali a siya mai wani abin hawa wani mashin ko wani mota domin ya ringa jigila da shi yana samun kuɗi kaga an huta daga sharrin sa kuma al'umma su ma za su ji dadi ya zamanto wannan mujtama ya zamanto mutanen banza ba sa zama a wajen to kaga irin wayannan mutane in ya zamanto ɗaya bayan ɗaya an kwashe su to zaka ga al'umma za su fa'idantu yana da wuya ka gani a irin kasashen Larabawa a samu irin wayannan zauna gari banza din saboda irin wannan al'amari na wakafi yana da matukar amfani wajen ainihin magance ainihin talauci da kuma ainihin karfafa ainihin tattalin arziki yanzu halin da muka shiga a garin Kaduna misali garin Kaduna an shiga cikin wani irin matsanancin hali wanda muna buƙatar addu'a ba a taba shiga cikin wannan hali ba na talauci talauci da kuma wahala da tsanani na rayuwa yanzu da can misali kaman in ka dauki jami'a yanzu jami'a da na kasu misali jami'an kasu da an zakai karatu 20 da wani abu 26 28 ko kai dan science ko kai dan art ne zakai karatun ka lafiya lau a cikin semester an gane wannan ko kaga a wancan lokaci ƴaƴan talakawa suna yin karatu cikin kwanciyar hankali sai wannan kasu ya zamanto wato dandali na ainihin taimakon ainihin masu karamin ainihin karfi wajen yin karatu an gane da can nan garin Kaduna ba a cika samun ma'an boko ba da yawa ba a samu ƴan boko da saboda wasu daga ciki nan ƙwaryen Kaduna kenan wato saboda rashin ainihin galihu wato ba su da kuɗin da za su iya tashi su je Zaria can ABU zai su karatu ko zai su garuruwa to kaga wannan kasu din sai ya zamanto kaman wani taimako musamman ga ainihin al'umma to yanzu kasu yayi tsada sosai yanzu ya zamanto 150 ƴan art 170 ko biye da haka ƴan science waɗannan ma ƴan indigen kenan misali to yanzu in al'amarin ya zama kada a ce ainihin masu kuɗi suna ainihin kulawa da irin wannan sai a samu wani mutum sai ya bada wakafi shi to yana so karatun ainihin talakawa ya ci gaba da gudana shi duk wani wanda aka fahimci cewa lalle yana son wannan karatu din amma ba shi da galihu to lalle ayi bincike in an tabbatar da haka to a dauki nauyin sa daga cikin dukiyar wakafi ya ci gaba da yin karatu fi sabilillah shi me kuke tunanin zai faru ga al'umma haka samu irin wayannan mutane haka samu irin wannan wakafi ana gudanar da shi misali saboda haka shi wakafi gaskiya wakafi wani irin al'amari ne wanda da za a aiwatar da shi cikin al'umma to lallai ba karamin amfani za a samu ba kuma za a yi maganin talauci sannan za a yi maganin kaskanci irin kaskancin da muke gamuwa da shi a wasu masallatan a miƙe ana neman taimako ga babban masallaci an miƙe ana neman taimako dan abin da za a sanya a ciki bai wuce 500 ko 1000 ba a ciki to duk irin wannan sai kaga an daina kuma ana yin sallah cikin ainihin kyakkyawan yanayi ba tare da wani tashin hankali ba misali
wallahi ma da wannan da fatan an biyo mu sanu daga hankali a cikin wannan shiri ana ce da mu sanu a hankali a cikin wannan shiri na umurin malamai da girma muka yi da shiri da shiri da kuma da kuka je yau muna tare da Sheikh Yahya Muhammad Salabi wanda ya kuma ta banda karatu a cikin wannan shiri a dai dai mutum da suka rage mana ina ga da kyau ko ba ku dama domin kai kuma tambayoyin da za ku yi ko neman ƙarin bayani dangane da wannan maudu'i ma'ana tasirin wakafi musamman dangane da yanayin da muka samu kanmu a majalisar tattalin arziki matsaloli na tsaro da sauransu da yadda muke dan samun kalubale a cikin anguwannin mu wanda kuma yana da alaka da tattalin arzikin nan lambobin da za a neme mu sune 0777-777-0429-0777-2399-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0999-0
ana da kana yin koya malam barka da
ai ka dai da muke magana
alhamdulillah kana magana da gadi kuma da kamar rabi
so malam galiwa da rabi
gaskiya Allah ya saka malam alkhairi gaskiya irin wannan fadakarwa da ni gaskiya irin yanayin da halin da muke da shi a wannan jaha ta mu Allah ubangiji ya da mu wannan abu gaskiya malam Allah ya saka mu shi alkhairi irin wannan dawo hankali da ni kuma Allah ubangiji da muke roƙo Allah ubangiji ka tsaya da mu wannan kokin rayuwa da ake hali da Allah ubangiji ko ya mana gaskiya malam Allah ya saka da ni wala ne da kike da gaskiya amma kin za ku da kira ki a magana ta ki nan
Allahu salamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi kada ga murya da muke magana to ma sai mun san bai da kawo na mabina wakki da malamin karatu a sai
Abdul Fatih
Lukora daga Lukora kake kira ke
ina kiran ku daga daga cikin
to mallam Abdullahi bi zuwa gare da
kai eh wato alhamdulillah na ji dadi wannan da yayin da mallam ya kawo shi sai haka ya amsa tambaya na dama ya tambaya ne guda biyu to sai dai kuma ina ganin cewa kamar yanda kai ke gida da yawan cewa mutum yawan rashin suna mutane irin waɗannan abin yana kawo cewa wasu dare ku kuma manta ku da ma wasu da haka amma idan malamai kamar yanda su wannan bayani haka ni ga ta kaina na karu sai da duka da ni
na'am
ko ina akwai zargi wannan malamai suna zargin masu kudi suna zargin malamai sannan sauran gama garin mutane suna zargin masu kudi da malamai to irin wannan shine al'amari ne biyan gaske a sai kawai wato malamai su iya kokarin sa kan wannan al'amari kuma kowanne mutum ya tsoron Allah kan bangaren shi amma insha Allah za mu iya kokarin mu akan wannan al'amari
eh akwai wannan garshi a kowanne da rubutu da tambayar sai aka ne sai da gida hakan ne wanda ake hadawa da masallaci
na'am
sai aka mutu da ya matsayin wanda masallaci misali za a shirye gidan sai da wan hukutun wajen sai da wani za a ga mu shaban da masallacin nan misali
to dama ai duk wanda ya sai gida ya san dama masallaci na sallah ne bai da iko ya rusa wannan abun wannan masallaci dama an riga an ware shi ne saboda al'umma abun da ya sai wannan gida wannan masallaci in mutum na zai ya sai gida ya sarrafa shi yadda yake so to lalle kaga dole ne ba zai sai wannan gidan ba yau amma in har ya yarda cewa zai abin da zai bar masallacin a gefe to babu laifi dan ya sai wannan masallaci kuma ya ci gaba da taimakawa masallacin kamar yanda shi wancan wanda yake da masallacin a da ya ci gaba da yi
wallahi amma sai roƙo ta kokarin kira to amma za a yi mana afwa saboda lokacin da mun zamu da tsari sallama da su a cikin wannan shiri na kuma mun malamai na wannan yana da fatan an biye mu daga farkon shiri har zuwa wannan gaba inda anan ne muke sa ran dakata da mun sallama da ku a cikin wannan shiri na mun malamai amma din abokan aiki da suka tara mu wajen kawo muku wannan shiri engineer Shafi Ibrahim shine engineer da gidan da shi ne kuma da nauri halin yanzu sai kuma wanda ta yi tsaunin gadon da kuka tsaye Aisha Muhammad Ibrahim sai kuma shi malam da muka girshi a cikin wannan shiri a yau wato Ashraf Yahaya Muhammad Al-Salabi wanda ya gwada mana da wannan karatu wato ma'ana da kuma tasiri da fa'ida da ke tattare da wannan ibada na wakafi tare da sauran ɗalibai da suka rubuta malam wannan gidan rediyo zuwa wannan shiri sai kuma ni zakar abin da jagoranci gabatar da shirin nake cewa assalamu alaikum Allah ya sa mu lafiya.